domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu saki duba lamarin tabarbarewar tsaro ne, musamman ma biyo bayan hari kan jirgin kasa da ya taso daga Abuja yana kan hanyar shiga Kaduna. Harin dai kamar yanda ba za a rasa ji ba daga barayin daji. Yayi sanadiyar rasa rayuka, jin raunuka, da ma sace wasu fasinjoji zuwa can kungurmin daji. Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, dan asalin jihar Katsina, wanda ke cikin jirgin zai shigo shirin, inda shi kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai yi fashin baki kan hanyoyin samun maslaha.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya.
Farko ga Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, wanda ya taso daga Abuja bayan wani taro yana kokarin shiga Kaduna lokacin da aka samu akasin.
Saboda ni duk wanda suke site ina ma an kashe su, wanda muke tare wanda an harbe shi a kafa abun wato duk wanda zai baka labari ba wanda yake cikin jirgin ne. Don rike moto Ramson for 1 hour almost 15 minutes or 20 ba rescue ba wani abu makamancin irin wannan. Kuma da suka sa abin nan bomb jirgin ta yi drilling kafin ta tsaya suka fara shooting side by side. Ma abin zai baka mamaki kananan yara shekara 18-20 sun sa bindigan nan ya ko'ina jirgin nan. So sai suka yi unjustifiable kawai suka zo suka yi forcing ne ina cost 20 ma a harbi kofofin suka yi kokarin forcing ɗin shiga suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting. So akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta wata mata ce.
Su idan suka zo ƴan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne wannan yaro ne wannan ta mace ce kawai kowa suke harbe kenan.
Ba abin da ya dame su ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi drilling jirgin. So lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo. In fact ni akwai yarinyar da na sata bani ruwa lokacin muna kan hanya su bai wuce just 10 minutes abin ya faru ba. So ita ne ina ganin kusan number one victim a coach dinmu saboda bindigan na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana faduwa a jikin matan. Ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikinta kawai. To ni ina ƙoƙarin goyon flow. To sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama wato ka san kamar dan tsauni ne haka mun shiga tsakiya. To su kuma suna gefe da gefe a kwanan. To da jirgin ya drilling sai suka sakko suka yi forcing suka fara zuwa first class. Dan muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai yi moving ba suna saukar da su in mutum ba zai yi moving ba ku harbe shi.
Na'am. Yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Katsina?
Ina Kaduna.
Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja karfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna?
Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi ana sai ticket dina Edune. To da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin. So na zo dawaki in ga wani abokina sai na ga to ai haka ne Kubo Iskoloza. So sai na tafi Kubowa. Mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya. Daidai 6:30 muka fara tafiya. So muna tafiya ne har ta zo jere ta yi slow muka rasa slow da yin ta yi ba dai alamun passenger za su shiga sannan kuma ta ci gaba ta yi take off. So exactly 7:50 muka ji ƙaran kawai. Muna jin ƙaran kawai shikenan sai muka ji jirgin ya jirkice ya sauka daga kan track. To kafin ta yi stabilizing a kan bayan ta yi drilling shikenan sai muka ji shooting ɗin to kowa sai ya rikice. To sai ka ji bindiga ta windo fafafafafaf da muka tsayan ne sai suka zo suka yi taking over jirgin. Saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa. Da suka bude suka harbi wasu a ciki suka fitar da wasu a ciki. Sannan suka je akwai taragon da ina jin ko NURTC limited ne a Abuja don ciyamomi kusan guda 4 na sa'an aka tafi da su ko da Katsina da Sokoto da Zamfara ciyamomi na union. suka dawo coach dinmu, naji ina kwance suna cewa su harbi kofofin nan ba all means ya za su yi su shiga wurin. To wasu suna ta dan tsauni, to glass dinmu sai suka fara firing kawai. Wurin firing din ne suka samu wasu, to sai suka zaga suka kuma 17. Shi yake ne daga 17 suka shiga, ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na, ina jin ɗaya yana cewa Musa me na ji kana yace wannan ke bata mana lokaci, shi yasa na haɗe shi.
Da ka ta nan Haji Shu'aibu, yanzu za mu gayyaci Talban Bauchi, Tahir Ibrahim Tahir dan fashin baki.
In ka bi jirgin sama da jirgin ƙasa da hankalinka yana kwance, ko kai mai arziki ne ko kai kana mulki. Amma talaka da yake bin hanya, to shi hankalinsa na tashe, kuma daman dai rai yana hannun Allah. Amma dai hankalinsa yana tashe, rai ya hannun Allah. Ya Allah za a kai, ya Allah ba za a kai ba. Kaga tun farko kenan kamar an bambanta talaka da mai kuɗi. Mai kuɗi ya tafi lafiya, talaka kuma an bar shi, shi da halinsa, shi da talaucinsa. To kaga tun farko ba shin faɗa gaskiya ba. Kamata yayi a ce yadda mai kuɗi zai hau jirgin ƙasa ya tafi lafiya, to haka talaka ma da bai da halin ya hau jirgin ƙasa, koko da zai hau bus na bin hanya, bin titi, ya kamata a ce a nan ma an kafa matakan tsaro da za su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu. To amma yanzu abinda ke faruwa, kaga ƴan ta'addanci sun tabbatar ma kowa cewa to fa rai fa da na talaka da na mai kuɗi duk ɗaya ne, darajarsu ɗaya ne a wurin Ubangiji. Saboda haka in za a tashi tsaye sosai a yi yaƙi da wannan ta'addancin, ba a yi shi rabi da rabi ba. Sai ka ga an ta san musu kaman da gaskiya, an ta san musu ana samun galaba a kansu, sai bayan kwana biyu sai ka ji abin ya lufa, sai ka ji sun taso. To in ba an zai an yi maganin abin ne bil haƙƙi ba, to ba za a kai ƙarshensa ba. Da a baya an ce ai jami'an tsaro ba su da kayan aiki, ba su da makamai, da kuɗin babu an kwashe ba ya abin da ya kamata ba. To yanzu ko duk ɗan Najeriya ya tabbata cewa an sayi kayan yaƙi, an sayi manya-manyan jirage da sauran na'urori wanda za a yi yaƙi wannan ta'addancin da shi. To tunda an sayi kayan aikin, yanzu kayan aiki kuma yana ƙasa, to ya kamata a ce yanzu dai kan an yi maganin wannan abu. So saboda haka in za a yi, a yi da gaske, ba a yi shi rabi da rabi ba. Kuma abinda ina ganin yake ƙara ba da ƙaimi ko ba da tasiri ma wannan tashin hankali da ake yi shine, gwamnati takan yi bayani akan ta san wanda suke yin wannan abu, ko ta san tushensa, ko ta san wanda suke bada kuɗinsu suke inganta abin, ko kuma a'a an kama masu ma aiwata abin, amma ba a hukunta kowa. Ana bari kowa yana abin da ya ga dama, kankace ko buwa an neme shi an rasa, ko kuma a'a ba a kai ƙarshe a shari'ansa ba, ko a yanke masa hukunci, ko kuma a'a an yi sakwa-sakwa da abin, ko kuma a'a an san su amma ana kallon su. To ya kamata gwamnati ta yi da gaske, an ce akan tauna tsakuwa ne don aya ya ji tsoro ko? So saboda haka ya kamata gwamnati ta tattauna wannan tsakuwan, a yaƙi abin da gaske, wanda yake da laifi, wanda aka kama shi da laifi, wanda aka san yana da laifi, to lalle ko a hukunta shi a gurfanar da shi. Wannan zai sa wanda suke yi su razana ko su daina. Amma a halin da ake ciki kaman kowa yana abin da yake ga dama, ɗaya abin da ya ga dama ne kuma sai a bar su ko a bar shi. A Talba, ana cewa wannan yaƙi ko wannan faɗa da yake na ‘yan sari Kanoke ne, zan ce mutane ne waɗanda suna cikin ƙasa, ba wai yaƙi na ƙasa da ƙasa ba. Abun na buƙatar sa hannun kowa da kowa ne, daga kan mutanen gari masu sarautar gargajiya, jami'an tsaro, kowa ma sannan ne za a iya nasara. Kwarai da gaske.
Masu sauraro, ku biyo makon gobe in Allah ya kai mu don ƙarin bayani kan wannan abun juyayen. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Maili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sana kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.